sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 30 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
Russia ta ce Ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai akan Moscow a yau Talata, yayin da sojojin Russia suka kai hari ta sama karo na 17 a babban birnin na Ukraine a cikin wannan watan. Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da ba a baya ba a bayyana ba. Hukumomin kasar Girka sun ce sun kama wasu jami'an 'yan sanda biyar bisa zarginsu da yin aiki da masu fasa kwauri.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu bullar dogayen layi a gidajen man fetur a Najeriya, bayan da sabon shugaban ƙasar ya sanar da cire tallafin mai. Muna tafa da ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wasu 'yan siyasa na ɓangarori daban-daban sun bayyana kyakkyawan fata ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu.
Wannan sabon shugaba fatanmu shi ne diplomasiyar mu kan kama tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya. Mutane mu su shiga su fita Najeriya, kamar yadda 'yan Najeriya za su fita shiga Nijar. Ya kasance Nijar ƙasa ce ta 'yan Najeriya, Najeriya ƙasa ce ta 'yan Nijar.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Russia ta ce Ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai kan Moscow a yau Talata, yayin da sojojin Russia suka kai hari ta sama karo na 17 akan babban birnin na Ukraine a cikin wannan watan. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce ko dai ta harbo ko kuma ta dakile jirage marasa matuki guda 8 da suka auna yankin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce harin ya lalata wasu gine-gine biyu tare da jikkata mutane biyu. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa an sanar da shugaban Russia Vladimir Putin halin da ake ciki. Nan take dai jami'an Ukraine ba su ce uffan ba game da batun. Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a takaice sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da ba a bayyana ba a baya, a cewar kafar yada labaran Iran a yau Talata. Hukumar ta IAEA ta kwashe shekaru tana neman bayanai daga Iran game da abin da masu bincike suka ce an gano ɓarɓashin uranium. Taruka da dama da suka hada da ziyarar da shugaban hukumar IAEA Rafael Grossi ya kai a watan Maris a Tehran sun sa Iran ta yi alkawarin ba da haɗin kai a binciken. Kafofin yada labaran Iran sun faɗa a jiya Talata cewa ɓangarorin biyu sun warware matsalar cibiyar Maraven da ke Lardin Fars. Hukumomin ƙasar Girka sun ce a jiya Litinin sun kama wasu jami'an 'yan sanda biyar na rundunar tsaron kan iyaka ta musamman bisa zarginsu da yin aiki da masu fasa kwauri don taimakawa bakin haure tsallakawa cikin ƙasar daga makwabciyar ƙasar Turkiya. Sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce ana kyautata zaton mutane biyar da ake zargin sun taimaka wajen shigar da mutane aƙalla 100 ƙasar tun daga ƙarshen watan Oktoba. Sun yi amfani da ƙananan jiragen ruwa don ƙetare kogin Evros da ke kan iyaka arewa maso gabashin Girka da Turkiya. A yayin kamen a garin Didimotihuhu da ke kan iyaka, 'yan sanda sun kuma kama tsabar kuɗi da suka kai dala 28,000 da wayoyin hannu kusan 60. Wannan samaman daina zuwa ne bayan wani bincike da rundunar 'yan sandan cikin gida ta ƙasar ta gudanar. Evros dai mashigi ne da jama'ar da ke neman samun ingantacciyar rayuwa a ƙasashen tarayyar Turai ke amfani da shi wajen tsallakawa zuwa Girka. Ƙasar Girka ta gina wata katanga mai tsayi a kusan gabaɗayan iyakar don hana shigowar baƙin haure, kuma tana shirin ƙara faɗaɗa ta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, Kafin ku ji karshen labarin, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. A yayin da kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya, wato NNPCL, ya tabbatar da cewa akwai wadataccen mai da zai ishi 'yan ƙasa amfani na kimanin kwanaki 30, duk da cewa an fara ganin dogayen layin mai tun da maraicen ranar Litinin. Jim kaɗan bayan ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki. Kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya, wato IFMAN, ta ce tabbas an fara ganin dogayen layin mai, wanda ta ce hakan ba ya rasa nasaba da furucin da shugaba Tinubu ya yi. Daga Abuja, wakilin Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Jim kaɗan bayan ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a jawabinsa bayan rantsar da shi ne aka fara ganin dogayen layin mai a birnin tarayya Abuja da wasu sassan kasar, duk da cewa 'yan kasar sun yi marhaba da matakin da Tinubun ya sanar a ranar Litinin din. Shin 'yan kasa sun fahimci me ake nufi da janye tallafin man fetur din nan kuwa? Fitacciyar lauya, 'yar kasuwa, kuma jagora a wata gidauniyar tallafawa lafiyar mata, Rahma Bungudu, ta ce
akwai dan shakka gaskiya akan al'amarin. Ni dai a tunanina da yawa 'yan ƙasa ba su san me ake nufi da jaye tallafin man fetur ba, saboda tun farko ba a ma fahimci mishin ne subsidy din ya aka yi aka samu shi, shin yana taimaka ma tattalin arzikin Najeriya ko baya yi? To gashi kuma ba a gaya mana shirin da aka yi domin cire subsidy din ba. Ni kaina ina tunanin shin yanzu idan aka cire kuɗin komai zai tashi, to ya rayuwar mu za ta kasance? To balle ma ga talakawa masu karɓar albashi su ma irin mu, za a ƙara mana albashi ne ko zai tsaya a yanda yake? Amma dai a matsayin mu na 'yan Najeriya muna dai fatan alheri, muna fatan cewa wannan cirewan subsidy din, to in dai haka ya fi alheri, to Allah ya ba mu sa'a, kuma Allah ya nuna muna an cire lafiya din.
Abubakar mai ganda ɗakin gari shine mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya.
Shakka babu, ni kaina na ga dogayen layi a nan Abuja, to kuma wannan yana nasaba ne da ainihin cewa wanda aka yi an cire tallafi. To kuma ke san idan aka ce an cire tallafi, ana nufin kaman mai zai kara kuɗi kenan, domin Najeriya ta dogara ne da shigo da wannan mai, ba a tatan mai din a cikin ƙasa sai an je waje an soyo shi. To yana ɗaya daga cikin abin da ainihin su 'yan kasuwan gamban da aka gare su shine suke kokarin su ga cewa sun sai da shi. To su kuma masu sayan mai din, wanda koda bai yi niyyar ya cika mota te ba zai je ya cika, don yana ganin cewa kuɗin mai zai ƙara. To shi yasa kika gani waɗannan dogayen layuka. Amma a halin da ake ciki yanzu, muna saurare ita hukumar NNPC mu ji a yau nawa ne za ta saida mana kaya. Kiga idan muka ga yadda suka saida kaya din, to mu kuma za mu zo mu sa riban mu. Kaga kenan ba hannun gwamnati a cikin maganar farashi na mai. Sai dai shi dan kasuwa in ya so sai ya kwatanta ya san cewa lalle ga riban da zai sa ga kaya din har abin ya tabbata.
Da muka tuntube kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya akan wannan al'amari na dogayen layin mai da aka fara gani, babban jami'in yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na kamfanin Malam Garbaddin Muhammad ya ce
akwai wadataccen mai na kimanin kwana 30, abinda ake cewa a turanci da sufficiency. Kuma gani ake kai da kuɗin mai, shugaban ƙasa ya riga ya kunta cewa wannan kai da kuɗin mai saboda gwamnati tana cika gibin da ake samu ne daga yadda ya kamata a sai da shi. To yanzu an wuce hukumar da aka ba dama domin lura da kasuwanci da al'amuran man fetur da sauran masu fitar kasuwancin su, NMDPRA, shugabanta ya yi magana ya ce suna nan sun sa ido saboda su tabbatar da cewa ba wani mai dila ko mai shigo da mai ko mai sai da mai wanda ya tsangwama ma masu sai. Amma tunda kowa zai je ya siyo ne da kuɗin shi, ba yadda za a ga cewa mutum dole ga yadda zai saida. Saboda haka akwai dai buƙatar za a sa ido saboda a kare ma dukkan ɗan ƙasa 'yanci shi akan kuɗin da ake saida mai, ba kuɗin da zai saida ba. Kada saboda kawai an ce an cire ɗaya da kuɗin mai shike nan kuma sai an zo a dinga samun mutane wani kuɗi wanda ya wuce hankali. Saboda haka wannan hukumar ta yi bayani, kuma ba hurumin NNPC bane ba ta yi maganar kuɗin mai. Ita ma yanzu NNPC in ta siyo ma za ta duba nawa ta siyo, nawa ta kashe, kuma nawa kamata ta sai da har ta samu ta ci riba.
A wani bangare kuwa, a cikin wata sanarwa da shugabanta Festus Osefo da babban sakatare Nuhu Turo suka sanya wa hannu, kungiyar ma'aikatan kamfanoni ta Najeriya wato TUC ta bayyana cewa sabon shugaban ƙasa Bola Tinubu ba zai iya ɗaukar matakin cire tallafin man fetur shi kadai ba, kuma kamata ya yi ya dakatar da wannan batu na ɗan lokaci don ba da damar tattaunawa mai ƙarfi da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki kafin yanke shawara kan batun janye tallafin man fetur a ƙasar. Lima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya umarci hukumarsa da ta sabanta matakan tafiye-tafiye na kasar Uganda yayin da kasar da ke gabashin Afirka ta amince da wata sabuwar doka mai tsanani akan ƴan ludi da madugu. A cikin wata sanarwa da aka fadda da yammacin jiya Litinin, Blinken ya ce ya ba jami'an ma'aikatan harkokin wajen kasar umarnin su duba yiwuwar amfani da matakan da ake da su akan jami'an Uganda da wasu 'yan kasar saboda cin zarafin haƙoƙin bil'adama, ciki har da 'yancin 'yan luɗe da maɗugo, wato NLGBTQ+, babban jami'in diplomasiyyar na Amurka. Ya ce rashin kare haƙoƙin bil'adama na NLGBTQI+ da hukumomin Uganda suka yi na zaman wani bangare na muzanta wasu haƙoƙin bil'adama da ke jefa 'yan ƙasar ta Uganda cikin haɗari da kuma lalata ƙimar ƙasar a matsayin wurin zuba jari, haɓakar ƙasa, yawon buɗe ido da kuma zuwa gudun hijira. Masu zanga-zanga da yawa sun yi arangama da jami'an tsaro a Dakar, babban birnin Senegal, a jiya Litinin, bayan da aka hana 'yan majalisar dokokin kasar da magoya bayan su zuwa gidan wani fitaccen dan adawa da ake tuhumarsa da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa akan masu zanga-zangar da suka sanya shingayen wucin gadi akan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Dakar, kuma a wata unguwa suka cinnawa motoci da ginin wata ma'aikata wuta. Wannan dai shine zagaye na baya-baya da aka kwashe ana bore a cikin watanni sakamakon kin amincewar da shugaba Macky Sall yayi na yanke hukuncin sake tsayawa takara a karo na uku da kuma shari'a kotu da ta hada da babban abokin hamayyarsa Usman Sonko, wanda ya musanta aikata ba daidai ba, ya kuma ce tuhumar da ake masa ana yi ne da nufin hana shi damar tsayawa takarar shugaban kasa a watan Fabrairu mai zuwa. 'Yan sanda sun ta sakeyar Sonko zuwa gidansa ranar Lahadi bayan da wani ayarin motoci da suka hada da shi da wasu magoya bayansa suka shirya shiga birnin Dakar gabanin yanke hukuncin da kotu za ta yi a wata shari'a fyaɗe da za a yi ranar 1 ga watan Yuni.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, 'yan siyasa na bangarori daban-daban sun bayyana kyakkyawan fata ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda ya rantsuwa kama aiki a jiya Litinin 29 ga watan Mayun 2023. Suna masu gargaɗin Tinubu ya ɗora daga inda magabatansa suka tsaya game da huɗar Najeriya da ƙasashe makwabta. A nasu gefen 'yan hamayya sun yaba wa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dangane da yadda ya sakarwa magajinsa ragama ba tare da nuna alamun yi masa shishigi ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Sakarwa jama'a hanyoyin shige da fice a tsakanin Najeriya da ƙasashe makwabta na daga cikin matakan da 'yan siyasar Nijar ke fatan ganin Bola Ahmed Tinubu ya baiwa fifiko domin ƙarfafa da daddiyar dangantakar al'umar ƙasarsa da takwarorinsu na ƙasashen da ke kewaye da ita. Mashawarcin shugaban ƙasar Nijar na musamman a fannin sadarwa, Alhaji Dudu Muhammadu da aka fi sani da Dudu Rahama, na ganin yin hakan a matsayin wani matakin nasarar wa'adin mulkin Tinubu na farko.
Wannan sabon shugaba fatanmu shine diplomasiyyarmu kan kama tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya. Mutane mu su shiga su fita Najeriya, kamar yadda 'yan Najeriya za su fita su shiga Nijar. Ya kasance Nijar ƙasa ce ta 'yan Najeriya, Najeriya ƙasa ce ta 'yan Nijar. Nijar mun samu ƙaruri jiya man fetur. Su kuma Najeriya sun gina sabbin matatai. To wannan ya kasance mana za mu iya hulɗa tsakanin mu da wannan ƙasa ta inda za mu samu tattalin arzikin mu ya haɓaka, talaka mu su daɗin rayuwa a cikin ƙasashenmu.
Jigo a jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Muhammadu Mai Duka na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da alaƙar ƙud-da-ƙud da ke tsakanin Nijar da Najeriya.
Sai mu yi fatan alheri ga ƙasar Najeriya saboda hulɗar da akwai tsakanin Najeriya da Nijar. Duk ƙasashen da muke makwabci da su so babu kamar Najeriya, saboda mun haɗa kilomita 1,600 har da wani abu. Sannan in ka ɗauki jihohi 8 na Nijar, jiha 5 tana da iyaka da Najeriya. Abinda akwatanmu shi shine Najeriya a samu a yi mulki mai kyau.
Dagewa kan maganar inganta rayuwar 'yan Najeriya wani abu ne da ya kamata sabon shugaban ya saka akan gaban jerin ayyukan da yake da niyyar aiwatarwa domin samun walwalar jama'a a Najeriya. Abu ne da tasirin sa ka iya bayyana a kasashe makwabta.
Allah sa zai kara Najeriya a cikin tattalin arzikinta, a cikin kwanciyar hankalinta. Najeriya ta samu karuwa don ita ce uwa, ta samu zama cewa kowane talakan Najeriya zai samu rayuwa. Kuma muna fatan ya kasance shugaba ne wanda zai shimfiɗa adalci da gaskiya a irin salansa na mulki.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda a take ya koma garinsa na asali jim kaɗan bayan damƙa ragamar mulki wa magajinsa, ya cancanci yabo a cewar 'yan hamayya saboda yin hakan hujja ce da ke ƙara jaddadawa duniya cewa cikakken ɗan demokuraɗiyya ne.
Da shi duk wanda ya gani, to shi tsohon shugaba Buhari ya yi hand over kuma ya yi koma garinsu da zama. Kenan wannan shugaba zai samu damar shi mulki yadda ake so da yadda ya kamata. Abu ne wanda shike ya kamata ya zama darasi. Duk ƙasashe na duniya in ka lura, duk wanda ya kai iyaka ta ya sabka zai jayewa shi ba mai sabon shugaba dama shi iko ne yadda ya kamata.
A shekarar 2015 shugaba Muhammadu Buhari, bayan ya karbi madahun ikon Najeriya, ya fara ziyararsa ta farko a ƙetare da jamhuriyar Nijar. Haka shi ma shugaba Muhammad Bazoum a shekarar 2021 da Najeriya ya fara rangadinsa na ƙasar waje. Abinda ya sa a yanzu haka wasu bayanai ke cewa Bola Ahmed Tinubu na da niyyar maimaita wannan al'ada ta shugabannin ƙasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mata BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da kai gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dan koma baya kaɗan, inda Alhaji Aminu ya fara yi wa wakilinmu Muhammad Nasir bayani irin asarar da masu ta'ammali da tattasai da tumatir ke yi.
Kamar yanzu irin halin da aka ciki, an ka ce kayan gwari irin tattasai da tumatir su yi oba, to gaskiya babu wanda za a yi da su illa hasara ta riga ta to. Ko da ba a zai suwa ba, yanzu wanga zahin da aka yanzu tumatir da tattasai, wallahi yanzu duk wanda ka san an raba da uwace jiya ya kawo irin yanzu yanayin da muke cikin yanzu, a ce lokacin azar ta yi, to da ka daga kwando wurin da yake zaka cimma ruwa kasa, shi ma tattasai haka bai ma iya tsaye sai ya ga yalan gode. Kaga wannan duk gaskiya, sai mu ce gaskiya duk matsaloli na rashin inda za mu sa a ce ya dan samu bayan iska don a samu saukin hasara, in ko da Allah ya kawo irin haka ne, an ce akwai irin waɗannan abubuwa muna da bukata gaskiya, a ce ko gwamnati ta taimaka muna da wurin da muka dan busar da shi, ko da can kwanan gaba can zuwa gaba sai a sai da zaman tude bai lalace ba kamar hunturu. Wannan lokacin hunturu na tattasai da yawa mutanen mu suna lodo irin da katsina, a kawo irin huntuwa sai a ce muwa ta lalace, an ga motar nan ba ta gyaruwa, bai tuhuwa nan lokacin da dace a sai sai su ce to mota in ya gyara sai ya juya da shi can katsina, sai a zo can suna da masu kula musu, sai a cige sai a shanya saboda lokacin sanyi na lokacin ban iska ba wata matsala. To amma yanzu ga dami na gaskiya haka ta faru, to sai a ce wallahi a'udhu billahi hasara ta riga ta to gaskiya da ka san mota kar lalace, to sai dai ce to Allah babu wani abin da zai sa gaskiya ba kai hasara ba, don koda an waye gari babu kayan, kaga ya riga ya narke wadda ko ya dace a ce ya horashin da haka dan samu wani abu, to arzikin ka dai ka fadi kadan in ba kai mai ya ba. Amma in irin yanzu an ka ce an soke kaya kai naka ba zo ba gobe an ka soke kamar su, to insha Allah ko ka in an ka ce tattasan yana iya saukan ma 8,000, to a takaice kila ka haɗe dubon nan 3,000 ko 4,000 ko duka duk solo guda. To kaga wannan ba karamin barazana ta mu gare mu rashin samun hanyar da za mu sa wannan kayan bushe gaskiya, ko tarugunan da ake dauka kaga shi kai ne, to hasara ma da aka yi munan Sokoto ɗan gwarin Sokoto ba su ko magana hasara yana magana hasara masu kai shi kudu saboda ka ko magana mota ta yanzu ai lokacin da bulbu sai ya dauke ta miliyan guda 900 ka dauki mota miliyan guda ka samu ta buhu 200 dan an kai karo da matsala kila mai motar ma ai ya samu nashi ya arziki ba ana itiya ma gaba ɗaya ka sai ka irin miliyan 3 sai a ce an turo maka 200 inda ai karo da matsalan mota wannan gaskiya ba karamar hasara ake
bisa ga binciken da ya kammala Dr. Sale Ibrahim ya dukufa wajen ganin cewa ya taimaka wajen kawo mafita ga wannan matsalar
naje na bincika na tantambaya naje ma'aikatu daban-daban naje ma'aikatan abun nan na harkar noma na ƙasa baki daya na zauna da su na tambaye su nace menene Sokoto tafi kowace jiha karfi akai suka ce mun albasa da tafannuwa na dawo na ci gaba ina ta bi a tsaya a ƙara bincike mai zurfi akai bincike mai zurfi wace irin albasa ake nomawa me ye ingancin ta ya karbuwanta a kasuwan duniya duk nayi wannan binciken kuma to da na fito aiki sai Allah ya bani iko na tafi ma'aikata na raw material research and development council tunda su ga su dama harkar su na bincike ne sai na je na shiga wurin to tun lokacin nake biyar su ana yi a bincika wannan me ya kamata a yi suka ce sarrafa ta to taya za a sarrafa ta suka ce akwai mashina da ake kawowa wasu daga kasan waje wasu daga gida a yi su wanda za ta wanke albasan ta busar da ita to na tabbiyar su har muka kai ga akai wannan kamfanin jihar Sokoto ta bada goyon baya a tabbamu wuri da sauransu duka akai a hankali har muka kaina to amma abin da nake faɗa shine wannan abin da nayi bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ake bukata ba abin da ake bukata na da matuƙar yawa a albasan ma akwai bangarori da yawa nata wanda ke bukatar tallafi sannan idan ka dubi wasu abuwa irin albasa tumatur ne karas ne ga sunan duk su ma suna lalacewa kuma masu noma suna hasara to duk ya kamata a duba a san abin da za a yi ni dai na bangare dai na shigo da nake kama ina iya kan abin da zan iya yi zuwa karshen rayuwana amma dai na dage na yin abin da zan iya yi
shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a Najeriya Aliyu Isa Samama ya ce su ma akwai matakan da suke doka ko da za a samu mafita
a ƙasa baki daya mu kungiyar manoma yan kasuwa da masu sarrafa albasa na ƙasa muna da kyakkyawan haɗaka da kamfanoni masu zaman kansu akwai wani kamfanin India a Kano da yake gina wajen ajiyar albasa a jihar Kano akwai wasu kuma wasu masu hannu da shuni su ma suna so su gina wajen ajiyar albasa a jihar Kano su ma kaga muna da guda biyu
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ƙarshen wannan rahoto na musamman yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe da sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Kinunu Sani Yusufari jihar Yobe Najeriya. Mai cewa ina taya sabon shugaban ƙasar mu Najeriya Bola Ahmed Tinubu murnar shan rantsuwar kama aiki. Da fatan zai gudanar da mulkin sa bisa gaskiya da adalci ba tare da nuna bambanci ba. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bashi ikon sauke dukkan nauyin da Allah ya dora masa. Sai kuma ra'ayin Murtala Ibrahim Zangon Daura mai cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Ina fatan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai janye sabbin kuɗaɗen da tsohuwar gwamnati ta ƙirƙiro da su domin kuɗaɗen jabu suna yawaita a hannun jama'a. Su kuwa Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya cewa suke da fatan Allah ya taimaki gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ba za mu ce an gaggawa ba amma ya kamata a ce sabon gwamnatin shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da dan jinkirta batun janye tallafin mai da fara da kafa kwamitin daidaita farashin kayan masarufi a kasuwanni don kar 'yan Najeriya su fara jin ta a jika tun ba a kai ga gano kamun ludayinta ba. Ra'ayi na gaba na Haruna Muhammad Katsina ne shugaban kungiyar muryar jama'a mai cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ina baka shawara kada ka yi kitso da kwarkwata ko fara yin saƙa da bakin zare. Ya kamata duk wasu ministoci da masu ba da shawara da manyan sakatarori da daraktoci na gwamnatin Buhari wadda ta gabata ka yi watsin karen mahaukaciya da su ka zaɓo naka waɗanda za su tallafa ma wajen cigaban ƙasa. Shiko Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari Sokoto shake muna taya zaɓaɓɓun shugabanni da jami'ai murnar kama aiki. Bayan haka lokaci ya yi da za a jingina adawa don Allah a yi aiki babu kama hannun yaro don kawo sabuwar Najeriya fil kamar yadda muka yi tsammani kafin mu zaɓe su. Allah ya taimaki ƙasa ta Najeriya. Ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau mai cewa sabuwar gwamnati ta fara aiki a Najeriya talakawa na dariya sai dai kuma kuka na iya biyowa baya game da batun cire tallafin man fetur ɗin nan ganin cewa duk inda farashin man fetur ya ƙaru kusan kuɗin komai ma na ƙaruwa wanda kuma daga ƙarshe talakawa ne ke ɗanɗanar raɗaɗin. Allah ya kyauta.
Shoma da lagai da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A takaice, Rasha ta ce Ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai a kan Moscow a yau Talata, yayin da sojojin Rasha suka kai hari ta sama karo na 17 a kan babban birnin na Ukraine a cikin wannan watan. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ko dai ta harbo ko kuma ta dakile jiragen sama marasa matuki guda 8 da suka auna yankin Moscow. Magagajin garin Moscow, Sergei Sobyanin, ya ce harin na ya lalata wasu gine-gine biyu tare da jikkata mutane biyu. Mai magana da yawun Kremlin, Dmitry Peskov, ya faɗawa manema labarai cewa an sanar da shugaban Rasha Vladimir Putin halin da ake ciki. Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a takaice sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da ba a bayyana ba a baya a cewar kafar yaɗa labaran Iran a yau Talata. Hukumar ta IAEA ta kwashe shekaru tana neman bayanai daga Iran game da abin da masu bincike suka ce an ga ɓarɓashin uranium. Hukumomin ƙasar Girka sun ce a jiya Litinin sun kama wasu jami'an 'yan sanda biyar na rundunar tsaron kan iyaka ta musamman bisa zarginsu da yin aiki da masu fasa ƙwauri don taimakawa bakin haure tsallakawa cikin ƙasar daga makwabciyar ƙasar Turkiya. Sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce ana kyautata zaton mutane biyar da ake zargi sun taimaka wajen shigar da mutane akalla 100 kasar tun daga ƙarshen watan Oktoba sun yi amfani da ƙananan jiragen ruwa don ƙetare kogin Evros da ke kan iyaka arewa maso gabashin Girka da Turkiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya umarci hukumarsa da ta sabanta matakan tafiye-tafiye na ƙasar Uganda yayin da ƙasar da ke gabashin Afirka ta amince da wata sabuwar doka mai tsanani a kan 'yan luɗi da maɗugu. A cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Litinin, Blinken ya ce ya ba jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar umarnin su duba yiwuwar amfani da matakan da ake da su a kan jami'an Uganda da wasu 'yan ƙasar saboda cin zarafin haƙoƙin bil'adama.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.